Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Muna nan kodi shi kuma shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sahabi Imam Ali, muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare. Inda za ku ji cewa wani binciken da masana a fannin yanayi suka yi ya yi nuni da cewa sauyin yanayin zai yi mummunan tasiri akan irin abincin da aka fi nomawa a nahiyar Afirka nan da ƙarshen ƙarnin da ake ciki, muddin ba ɗauki matakai na gaggawa ba.
Idan har aka samu canjin yanayi, wannan zai nuna cewa lokacin da manoma ke sa ran su shukan nan har a samu amfanin gonan, ko lokacin ya zo kamin lokacin da suke tsammani ko kuma a ɗan samu tsaiko.
Game da wannan batu kan yadda sauyin yanayin ka iya tasiri ga harkar noma, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sannan za mu leƙa jihar Ohio da ke nan Amurka, wato ɗaya daga cikin jihohin biyar da ake zaɓen gandu a nan Amurkan, domin jin halin da ake ciki. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa yau Talata cewa zai kai ziyara Rasha cikin makon gobe domin ya gana da shugaban ƙasar Vladimir Putin dangane da shirin ƙasar na janye sojojin ta daga ƙasar Siriya da kuma yiwuwar samun zaman lafiya a ƙasar ta Siriya wacce yaƙi ya ɗaiɗaya ta. Mista Kerry ya ce zai yi shawarwari da shugaba Putin da kuma sakataren harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov kan hanyoyin samun ci gaba ta fuskar siyasa kan rikicin da ake a Siriya. Duk da haka babban jami'in diplomasiyyar Amurkan ya yi gargaɗin cewa samun dawwammiyar zaman lafiya a ƙasar ba zai samu ba tare da sahihin sauyin gwamnati daga mulkin shugaba Assad ba, wanda ma ba a ƙaunar jin batun ya sauka daga kan mulki. Labarin ziyarar da Kerry zai kai Moscow yana zuwa ne yayin da shawarwarin sulhu kan rikicin na Siriya ya shiga wuni na biyu a birnin Geneva.
Gabanin ziyarar da shugaban Amurka Barack Obama zai kai ƙasar Cuba a makon gobe, tattakin da ake ganin zai shiga tarihi. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ba da sanarwar wasu sauye-sauye kan wannan ziyara da kuma wasu takunkumin da bayan Amurkan ta azawa Cuba. Sassauta wasu takunkumin suna daga cikin matakan da gwamnatin shugaba Obama take ɗauka domin tana gara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tun bayan da suka sake maido da hulɗar diplomasiyya a bara. Canje-canjen sun hada da kyale ɗaiɗaikun Amurkawa su ziyarci wato ƙaro ilimi zuwa Cuba, kyale 'yan ƙasar Cuba da suke aiki a Amurka su karɓi albashi, da kuma rage wasu shingaye da nufin inganta harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. A wata ganawa da ya nema da manema labarai, muƙaddashin mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Ben Rhodes ya ce sassauta takunkumin wani ɓangare ne na daidaita manufofi domin ƙarfafawa 'yan ƙasar Cuba gwiwa, wanda hakan zai inganta hanyoyin rayuwarsu. Sauye-sauyen da za su fara aiki daga gobe 16 ga wata, 'yan ƙasar Cuba da ba su da kariya na dokokin shige da fice za su iya aiki a Amurka. Hakanan kamfanonin Amurka za su iya ɗaukan 'yan ƙasar su zo nan Amurka domin su yi aiki.
Yau Talata ke ci gaba da zaɓen fidda 'yan takarar shugabancin Amurka a jihohi biyar, inda waɗanda suke kan gaba ɗan Republican Donald Trump da kuma Democrat Hillary Clinton suke ƙara kaiwa ga zama mutanen da za su iya samun tikitin yin takara, yayin da abokan takararsu suke ƙoƙarin rage musu ƙarfi. Zaben yana da muhimmanci sosai a ɓangaren 'yan Republican a jihohin Florida da Ohio, domin a karon farko tun fara zaben fidda gunin a bana, wadda duk ya samu nasara shi ne zai riƙe dukkan wakilai daga waɗannan jihohi biyu, saɓanin abin da ya faru a zaɓuɓɓuka da aka yi a baya, inda ake karkasa wakilan tsakanin 'yan takaran gurgurdun yawan ƙuri'u da ɗan takara ya samu. A sauran zaɓuɓɓukan uku a yau Talata, Illinois kenan da jihar Missouri da kuma Carolina ta Arewa za a ci gaba da raba wakilan gurgurdun yawan ƙuri'a da ɗan takara ya samu. Masu fashin baki da yawa kan siyasar Amurka sun ce idan har Trump ya lashe zaɓukan a duk jihohin nan biyar, inda akwai adadin wakilai 358, zai a kusancewa shi ne mutumin da zai zama ɗan takarar jam'iyyar ta Republican, wadda zai kara da wadda Allah bai wasa a ɓangaren Democrat domin a gaji shugaba Barack Obama, mutumin da zai kammala wa'adinsa cikin watan Janairun baɗi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Turai, kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na ƙungiyar tarayyar Turai ya roƙi ƙasashen da suke yankin Balkan da su buɗe kan iyakokinsu ga mutane fiye da 13,000 da suka makale akan yakokin kasashen Girka da Macedonia tsawon makonni yanzu suna can. Yana mai cewa akwai buƙatar a mutunta masu nufafar siyasa waɗanda suke tserewa daga tarzoma a yankin gabas tsakiya. Commissioner Dimitris Avramopoulos ya ce ina so daga nan Idomeni in aiki da sako a duk faɗin Turai cewa wannan ne lokaci na nuna inwantaka da dattaku manufofi biyu da suke zaman harsashin gina tarayyar Turai, in ji commissioner a wani taro da manema labarai aka yi ba tare da wani shiri ba a sansanin ƴan gudun hijira a wurin da ake kira Idomeni a Girkan. Ya ci gaba da cewa yau duka al'adunmu suna cikin haɗari kuma ana iya ganin alamun haka a nan Idomeni. Na imanin cewa gina shingaye ba shine mafita ba.
Daga ƙarshe ƙasar Sudan ta Kudu ta fara rage yawan ma'aikata a ofisoshin jakadancin ta faɗin duniya saboda matsalolin kuɗi da ƙasar ta faɗa ciki sakamakon yaƙin basasa na shekaru biyu da ƙasar take fama da shi a halin yanzu. Ministan harkokin wajen ƙasar Barnaba Mariel Benjamin ya musanta rahotannin cewa Sudan za ta rufe ƙananan ofisoshin jakadancin ta guda goma. Amma duk da haka ya da cewa ƙasar ta jinkirta ko ta kasa biyan kuɗaɗen haya na wasu ofisoshin jakadancin ta a faɗin duniya.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga nan Amurka, inda yanzu haka ana can ana ci gaba da kada ƙuri'u a zaben gandun da ake a jihohi biyar na Amurka, inda ƴan takarar neman shugabancin ƙasar ke neman goyon bayan wakilan jihohin. Jihar Ohio na ɗaya daga cikin jihohin da ke da tattare da takaddama domin ɗan takara a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin hamayyarsa wato gwamnan jihar ta Ohio John Kasich ke fafatawa. Ɗazu na tambayi Jibril Shehu wato mazaunin jihar ta Ohio halin da ake ciki.
Wato wannan zaben da ake yi a jihar Ohio ya ɗan babbanta da wasu waɗansu jihohi da ake yi. Nan dai winner takes all ne, wato Chinedu, and saboda haka kowane ɗan siyasa yana so dai ya samu mafi yawan jaye. Tun da safe dai da yake kasan Ohio jiha ce wadda zaben ya kamata ce duk dai wanda bai samu cin Ohio ba yana da matsala wurin abin nan.
Amma wato kaman yana da zai samu matsala kenan ta bangaren samun tikitin jam'iyyar da yake takara karkashi kenan kake nufi?
Eh, so na san dai harsashin kididdiga da ake yi kafin zabe na jam'iyyar Democrats, ita dai Hillary Clinton ta sami maki fiye da 15 wanda na ji ya fito jiya kenan fiye da wannan shi Bernie Sanders. Amma harsashen kididdiga da aka yi na zaben jam'iyyar Republicans, wato su waɗanda suke fi samun maki wannan ne kamar Donald Trump da kuma wannan shi gwamnan jihar Ohio wato John Kasich. So su dai sun yi kunnen doki wanda shi ne kowane su ya samu maki ina ga 38 kowanensu. Amma harsashen diddiga da ake yi bayan zaɓe ba su gama fitowa da wannan makin ba.
Ya zuwa yanzu a iya cewa an fara samun irin sakamakon farko nan da ake wa lakabi da exit poll a Turance?
Gaskiya ba su fara fito da shi ba, amma ana sa ran dai shi gwamnan jiha John Kasich saboda ayyukan da ya yi da kuma da yake shi ne gwamnan jiha mafi yawan mutane suna son ayyukan da ya yi, saboda haka ana tsammanin shi zai dauki wannan zaɓen. Da yake kuma kasan na yi maka bayani akan delegates inda ake samu ko wannan Chinedu ne, so ina ga Ohio muna da delegates akan Republican side din 66. So duk wanda ya ci kaman ala misali kaman a ce mutum yana abin nan delegates din guda 50 ne, duk wanda ya fi rinjaye a kai shi zai kauka duka gaba ɗaya delegates din guda 50. Ba wai za a rarraba ba ne ba a kan yadda mutum ya ci duk wanda ya fi zai dauka gaba ɗaya. Kisa kake ganin ana yi ta maganan Ohio da jihar Ohio da Florida don duk wanda ya ci shi zai dauka gaba ɗaya delegate.
Malam Jibril Shehu, wani mazaunin jihar Ohio a nan Amurka kenan. To daga batun zaɓe a Amurka sai na noma a Afirka. inda wani bincike da masana suka gudanar ya nuna cewa sauyin yanayi zai iya yin illa ga muhimman abinci ko kuma cimakar da ake nomawa nan da ƙarshen ƙarnin nan muddin ba a ɗauki matakan gaggawa ba. Kamurtala Faruk Sanyina da fasarar rahoton wakilinmu da Amurka Kevin Enox.
Wani bincike da Jami'ar Leeds ta gudanar ne ya bayyana haka, wanda aka wallafa a mujallar da ake kira Nature Climate Change mai wallafa labarai kan sauyin yanayi a Turanci. Koyaya masana a fannin harkar noma ke kallon wannan sakamakon binciken, Professor Nasiru Ibrahim Dole malami ne a sashen nazarin aikin gona na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto.
Dama na Afirka abubuwan da muka yi amfani su ne abubuwan da ke yi saboda yanayinmu na zafi, abinda ke cewa tropical regions. Kamar misali shinkafa da masara da gero da dawa da wake, duk waɗannan abubuwa ne suna ana nomar da su. So idan har aka samu canjin yanayi, wannan zai nuna cewa lokacin da manoma ke sa ran su shukan nan har a samu amfanin gonar, ko lokacin ya zo kamin lokacin da suke tsammani ko kuma a dan samu tsaiko.
Masanin da ya jagoranci wannan bincike, Dr. Julian Ramirez Villegas na Jami'ar Leeds, ya ce wannan binciken yana da muhimmanci lura da cewa zai iya shata hanyoyin da za a samar da maslaha. To koyaya manoma suke kallon wannan lamari? Sarkin noma Hassan Muhammad Kwazo wani babban manomi ne a jihar Zamfara.
Ai ba noma masara kadai ba, gabaki dai indai abin da ya shafi noma ne ga rayuwa gaba. Wannan sauyin yanayin yana barazana ga shafuwar aikin gona gabaki dai. Zan kusan idan abada ta mamaye ƙasa, to kowane da amfanin gona aka shuka zai lalace, ba zai kai lokacin da girbe shi ba. Ba masara kadai ba, kowane amfanin gona yana buƙatar dausayi da wanda za su rike ruwa idan aka sa ganyen kasuwan nan. Idan ya samu ƙasa aka yi ruwa, kina zama kamar taki, kuma takin nan zai zama ya rike ruwa, an samu dausayi mai albarka.
Wani abin lura a nan shi ne wannan matsala, in ji ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan binciken, ba nahiyar Afirka kaɗai za ta shafa ba, har ma da nahiyar Turai. Ko ina mafita ga wannan matsala? Professor Nasir Ibrahim Dole cewa ya yi mafitar ita ce,
irin abubuwan da ake yi kamar irin wuraren bincike da ake fitar da wannan gases din, kamar abin da gases din da ake methane da sauransu ne. So wuraren dama an sha taro na duniya domin a ga an rage waɗannan, irin ƙasashe irin su America da China da sauransu, kowane ya kamata a ci ya rage. To idan ba an samu an rage wannan ba, da kuma irin yawan itacen da ake sarewa, ga irin yawan motoci da hayaƙin da ake samu, idan kana da gona ko kana da gida ya kamata a ƙoƙari a rage sare itace, a dan samu hanyoyi mafi yawa. Idan ba a yi wannan ba, to gaskiya za mu ci gaba da samun matsala. Har dai mu na Afirka da muka mun dogara ga noma, kuma wannan idan ba su samu tallafi ba, ba za su samu abin da suka noma ba, wanda zai samar da musu da abinci da kuma sauran abubuwan bukatar su. So wannan ya dogara ga gwamnati da kuma su jama'a a wayar musu da kai.
Duk da cewa wannan bincike ya yi hasashe ne akan abin da zai faru nan da ƙarshen wannan ƙarni, sannan a hankali ana ganin irin tasirin da sauyin yanayi ke yi, wanda idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba, zai kai ga nahiyar ta Afirka ta rasa amfanin gonakinta da dama, musamman irin na abincin da aka fi bukata da suka hada da masara da wake da kuma ayaba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Muhammadu ngawo mai waka na shirya maku wakan noma, na zo gare ni yoni ya beku domin ku rike aikin noma.
Lillahi kadisa Allah malam mu kalamin noma,
na zo gare ni yoni ya beku domin ku rike aikin noma.
Tumarala kan wannan batu na irin tasirin da sauyin yanayi ka iya yi akan amfanin gona, miki su ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
Na'am, salamu alaikum. Garba Sale likitan radio na garin Abubakar Domin jihar Nasarawa ne ke kan layi.
To muna jin kamar nan.
Na'am, alhamdulillah. Gaskiya kun tabo mana ainihin maudu'in da ya dace da yanayin da muke ciki, musamman ta bangaren ainihin bangaren yanayin din nan na noma. To anan mu musamman talakawa masu yin noma, za mu roki gwamnatocinmu su yi kokarin su zo da hanyar da zai sa noma din ya yi, musamman ga ainihin kayayyaki nan waɗanda suka fito na zamani na noman. To gwamnatocin mu su yi kokari su ga an faɗaɗa noman ta yadda noman zai yi, domin ba shakka kuma duk hanyar da za a dakile gurɓacewar yanayin nan, to ai kokari a gani an dakile shi domin mu samu ci gaba da ainihin ci gaban noma a ƙasashen mu na Afirka. Na gode muku wannan gidan.
Malam Garba Sale, yawa Malam Garba Sale, kana ji na? Idan kana tare da mu, akwai kuma matakai da bangaren mutane ma ke so su dinga dauka, kamar misali kada mutum ya dinga sara bishiya da sauransu, kamar kai kana kula da irin waɗannan al'amura?
Zahiri musamman ba shakka mu ma muna da tallafi da muke bayarwa wajen ainihin kawo zaizayar ƙasa din, domin manomi idan har zai share gona kalkal ba wani itace a wannan gonan ko ciyawa, to ba shakka a nan ne zaizayar ƙasa sai ga ainihin ruwa na kwashe baka gona. Don haka mu ma mu samu mu tallafa, mu rinka barin itace ko kuma muna dasa itacen.
Marala mun gode Malam Garba Sale kenan daga Nasarawa. Ga wani kira daga Port Harcourt, wane ne a kan layi?
Salisu mai da bini daga Port Harcourt.
Yawa to Malam Salisu, muna jinka.
A gaskiya kam yanayin noma kamar yanayin tsara itatuwa bishiyoyi ina ga kamar shi ne ke kawo na kasa a kan canjin yanayi din da ake kula, kamar tsara bishiyoyi shi ne ke kawo da kamar wannan na kasa na canjin yanayi.
Na'am.
Ya kamata gwamnati ta kawo doka kamar tsara itatuwa kan yadda ake tsara itatuwa ba wata biyuwa sai ba gini.
To mun gode kwarai Malam Salisu daga Port Harcourt. Ga kira daga Jos, wane ne a kan layi?
Ali mai lafiya ke magana.
Hello, kana jin
Ali mai lafiya ke magana.
Yawa to muna jin ka.
Shawarin da zan bayar shi ne game da wannan yanayi da muke ganin kamar zai shigo mana. Alhaki ganin gaskiya gwamnati ya kamata su tashi tsaye wajen taimaka da talaka, domin wannan damuwar da ya shafi kowa ba ma talaka ba.
Haka.
So gwamnati su dafa mana domin mu samu fita, mu samu abin da za mu yi mutum yi kanmu.
To mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka da ka wato bayyana. Ga kira daga Port Harcourt, wanne ne a kan layi?
Alhaji Lawrence Sani.
Yawa to Alajilon, ina jinka.
Daga Yobe State.
Muna jinka daga Yobe. Hello Alajilon, kana tare da mu?
Yana tare da.
Yawa to muna jinka.
Daman wannan al'amura dai al'amari ne wanda shi gwamnati ta shigo ciki, kamar yadda talaka suke neman gudunmuwa irin al'amuran da ya kamata na zaizaya da kuma noman.
Amma kana ga kamar su ma talakawan ba su da wata rawa da su taka a wannan kokari da ake na ganin cewa an kawar da sauyin yanayi?
Ya akwai mana. Kamar talaka shi abin da ya kamata yi ya bi umarni. Kare sai ya sare, in kuma ya sare ya dasa. To kuma bai sare zai killace shi.
To mun gode Alhaji Lawan Sani daga jihar Yobe. Ga kira daga Kebbi, wane ne a kan layi?
Wa assalamu alaikum sashen Hausa na Mura Amurka. Sunana Nasiru Uban Shahara da ke Goso mai birnin Kebbi a jihar Kebbi a tarihin Najeriya.
Yawa to Nasiru, muna jin ka.
To alal haƙiƙa wannan abu da ake tattauna a wannan maudu'i da ake tattauna dangane da dumaman yanayi, to yana kira ga talakawa ya kamata su tsaya su kare muhallinsu saboda yanayi da ke gurɓata al'amuran a Najeriya. Ya kamata gaskiya talaka su bar sare itace, bishiyoyi da sarabu. Ya kamata idan mutum ya sare, ya kamata shi kuma ya tabbatar da ya dasa wani saboda ci gaban a nafi mutu Afirka.
To mun gode kwarai da gaske Malam Nasiru daga jihar Kebbi. Ga kira daga Kaduna, wane ne a kan layi?
To salamu alaikum.
Alaikum salam.
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim Alarama, muna jinka.
To gaskiya ya kamata lallai kanmu dinga kula da muhallinmu, tunda ba don komai ba za mu samu ingantaccen iska, musamman ma kuma kaga in aka gyara muhalli za a samu wato magudanan ruwa wanda za su iya gudana ta koto na bangare ba tare da an samu ambaliyar ruwa ba. Kuma gwamnati ita ma ta wannan bangare ta dinga wayar da kan jama'a irin muhimmancin gyara muhalli da kuma irin alfanun da ka iya jawowa, mun sani a da duk bayan yan shekaru kaɗan akan yi dashe biki dashen itatuwa, akan bi gida-gida, akan bi daji-daji, ana zuwa a yi waɗannan dashen, amma yanzu ba a yi. To kuma a dazuzzukan an riga an sare su, ba a samar ma jama'a da gas ko kuma kanalizashon ɗin da za su dogara da shi ba. Illa iyaka kawai yanzu haka sun fi amfani ne da itace. To ya kamata gwamnati ta san irin yadda za ta kwafe ma talakawa ya rage amfani itace, don haka shi ma na kawo zaizayar.
To mun gode Ibrahim Alarama daga Kaduna. Ga kira daga Yobe, mun sake samu. Wane ne a layi?
Gambo Mujibur daga Gajimaji, Kaduna local gaman Yobe.
To muna jin ka Malam Gambo.
Ato abin da yake fata a gwamnati ana to shugaban Buhari ya taimakawa talakawa a sako musu tashi kafin lokacin buƙatarsa.
Malanga, muna magana, na san dai magana taki yana da alaƙa da maganar noma, amma muna mai da hankali ne kan yadda yanayin sauyin yanayi ke shafar yadda abin da ake girbewa.
Kamar hamada kenan da
take yawa haka.
Yawa, to ya kamata ne kamar mu manoma duka inda yake fili fako, duk irin sassaban da za mu koda ba itatuwa a guri. Dan wannan kaba-kaba da suke a wannan a jefa duk wuraren iska za ta sanya amfani a gona.
Mun gode Malam Gambo daga Yobe. Ga kira daga Nasarawa, wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Hajji Yakulu ne daga Bukan Sidi.
To Hajji Yakulu, muna jinki.
Neman ku, ba na samun ku, ne farin ciki da na kama ku.
Allah sarki, mu ma muna matuƙar farin ciki da muka samu muke zantawa da ke.
Ina gaishe mama na Alimatu Jimarok da baba Ibrahim Alfa Ahmed.
To za su je aja kudu, muna magana ne kan batun yadda yanayin wato sauyin yanayi yake shafar abin da ake nomawa a nahiyar Afirka. Kamar menene ra'ayinki game da wannan maudu'i da muka saka?
Wallahi muna jin daɗin abin da kuke sa mana kullun nan, wallahi muna jin daɗi, muna gode muku san.
To na ga alama kamar ita wato Hajji Yakulu dai tana nuna matuƙar farin cikinta ne da cewa ta same mu, ta jima tana neman mu, ba ta taɓa ba. Daga nan mu kawo ƙarshen ɗaukan waya ku gaba ɗaya. Mun gode ƙwarai da gaske. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasannin da ake can ana buga yanzu haka a nahiyar Turai na Champions League, cewa da club-club inda su kasance zakaru a ƙasashensu, waɗanda yanzu haka ke neman kai ga quarter final, inda Manchester City take can tana bugawa da Dinamo Kiev ta ƙasar Girka a wasan da suka yi a ranar 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2016 nan. Dinamo da Kiev ɗin ce ta sha kashi a gida 1-3 hannun Manchester City. Kuma a wasanni guda uku ɗin da ƙungiyoyin suka yi a wannan gasar, Manchester City ce ta samu nasara sau biyu, yayin da Dinamo da Kiev ta samu nasara ɗaya. Ita ko Atletico de Madrid tana can tana goga da PSV Eindhoven ta ƙasar Holland. Ƙungiyoyin guda biyu dai sun goga ne a ranar 24 ga watan Fabrairu da ya gabata. Kuma an tashi bin kare bin damu banza da banza, babu wanda ya samu wani ƙwallo a raga. Kuma a yau ne za su kecere ni tsakaninsu a ƙasar Spain, yayin da a ranar gobe za a goga tsakanin Barcelona da kuma Arsenal. Arsenal ɗin ce ta sha kashi a hilinta na wasa na Emirates da ke Ingila, inda Barcelona ɗin ta iske ta har can Ingila ta nasa mata biyu da nema, yayin da wasa na biyu za a yi shi a ranar gobe tsakanin Juventus da Turin ta ƙasar Italiya da Bayern Munich ta ƙasar Jamus. A wasannin da ƙungiyoyin suka yi a ranar 23 ga watan Fabrairun da ya gabata, an yi dai 2-2 a hilin ƙwallon ƙafa na Juventus ɗin a ƙasar Italiya. Za mu ƙarƙare labarin wasanninmu na ranar yau ne da Seth Blatter, tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, wanda a yau ne yake bikin cikon shekaru 80 da haihuwarsa. Haruna Mamman Bako, birnin Ƙwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanni a Jangu Nishar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. fasakorin namun daji da ke cikin hadarin karewa a bangon duniya ya karu zuwa wani matsayi mai tayar da hankali. A shekarar 2015 an kashe karkandan 1175 a Afirka ta kudu kadai idan aka kwatanta da 13 da aka kashe a shekarar 2007. A kowace shekara akan kashe kimanin giwaye 30,000 domin fataucin hauransu. A dalilin satar yin farauta da fasakori yanzu irin waɗannan namun daji sun tasowa karewa daga doron ƙasa. Amma akwai sauran aiki ni inji karamin sakatare mai kula da yaƙi da fataucin muggan ƙwayoyi da ayyukan tabbatar da bin doka Williams Brownfield. Yace masu farautar waɗannan dabbobi ba ƙananan mafarauta bane, shahararru ne waɗanda suke samun ɗauki daga wasu gungun masu almundahana. Waɗannan gungun mutane sun kasance shiryayyu kuma masu haɗari, banda illar da suke wa gandun daji suna yi wa doka ƙafar angulu, wanda hakan kan yi wa al'ummomi illa da ma tattalin arziki, wanda ke taimaka wajen samar da kuɗaɗe ga ƙungiyoyi masu safarar ƙwayoyi da 'yan ta'adda. A shekarar 2013, shugaba Barack Obama ya kafa wani kwamitin shugaban ƙasa na musamman a kan fasakorin namun daji ƙarƙashin ma'aikatun harkokin waje da na cikin gida har ma da na shari'a, domin samar da hanyar da ta dace na hana fataucin waɗannan namun daji. Wannan matakin da Amurka da ƙawayenta a faɗin duniya suka ɗauka ya juya akalin fatauci da namun daji. A misali, ma'aikatar harkokin waje ta haɗa hannu da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Gidauniyar Kula da Namun Daji ta Afirka, domin kawo haɗin kai da jami'an tabbatar da bin doka da oda a gabashin Afirka da samar da karnuka masu aikin tsaro a mahimman tashoshi na Afirka, da kuma ba da mahimmanci ga bin awon yanda ake satar tallan namun daji ta yanar gizo ko intanet. Ta wannan kamanci an samar da karnuka biyu a filin jirgin saman Jomo Kenyatta da ke Kenya domin binciken akwatuna, wanda hakan ma kawai aikewa ne da babban sako ga 'yan fasakori. A watan Janairun wannan shekarar ma an yi kame-kame har sau hudu a filin jirgin saman na Jomo Kenyatta. Alhakin duniya baki ɗaya ne mu kare wannan namun daji, inji shugaba Barack Obama, kuma Amurka a shirye take da ta ga cewa an kare waɗannan dabbobi saboda 'yan baya. Sharhin muryar Amurka nan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Karfe 10 saura minti 2:30 agogon Najeriya Nijar, ga labari a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa yau Talata cewa zai kai ziyara Rasha makon gobe domin ya gana da shugaba Vladimir Putin dangane da shirin ƙasar na janye sojojinta daga Siriya da kuma yiwuwar samun zaman lafiya ƙasar ta Siriya wacce yaƙi daidaita. Mr. Kerry ya ce zai shawarwari da Putin ɗin da kuma sakataren harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov kan hanyoyin samun cigaba ta fuskar siyasa kan rikicin Siriya. Gabanin ziyara da zai kai kasar Cuba makon gobe tattakin da ake ganin zai shiga tarihi. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ba da sanarwar wasu sauye-sauye kan wannan ziyara da kuma wasu takunkumi da abacin Amurkan ta azawa Cuba. Sassauta wasu takunkumin suna daga cikin matakan da gwamnatin shugaba Obama take ɗauka domin ta ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tun bayan da suka sake maido da hulɗar diflomasiya a bara. Yau Talata ake ci gaba da zaben fidda 'yan takarar shugabancin Amurka a jihohi biyar, inda waɗanda suke kan gaba ɗan Republican Donald Trump da kuma ta Democrat Hillary Clinton suke ƙara kaiwa ga zama mutanen da watakila za su sami tikitin yin takara, yayin da abokan takararsu suke ƙoƙarin rage musu ƙarfi. Zaben yana da muhimmanci sosai a ɓangaren 'yan Republican a jihohin Florida da Ohio, domin a karon farko tun fara zaben fidda gunin a bana, wanda duk ya samu nasara a waɗannan jihohi shi zai riƙe waɗannan wakilai saɓanin abin da aka yi a zaɓuɓɓukan baya.
Masu sauraro, duka abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau, amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah, inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wasu labaran da ɗumaɗumansu. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Lay da description da ta bada umarni, sai injiniyan mu Jackson Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.